بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتاكي هدواء ولن ترمي نبيو لقى للتافن أصول التفسير ومناهجه نا بروفيسور فهد ابن عبد الرحمن ابن سليمان الرومي جزاه الله خيرا عند مكتبة وناوا أولنا الساتية الهميس شابك جوات شعبان هجرة تقول أن يكون إلى 40 بقوي ديلي دبير جوات فبراير 2026 لذا مثلا شن يوسف دوبو لكن قرن كان جوا كرمه كمر أريوا شكل جهر كبر نيجيريا أشكل واتو wato semina ta tunkara watan azumi da tafsiri a shiryawar jama'atu izalatul bid'a da kuma sunna ta karamar hukumar arewa. Allah ya saka musu da alkhairi. A wannan shine darasi na biyu a wannan jeren giya ta usulul tafsir. Mun fara magana akan abin da ya shafi asalibul mufassiri ko asalibul tafsir kala hudu wanda su za mu tattauna a cikin wannan zama na biyu. Akwai at-tafsir at-tahlili. At-tafsir at-tahlili shine kamar yadda aka ambata a ya guri a wannan darasin ba dole komai sai mun jabake shi ba, inda kawai bayani ya kama zani. Abinda ake nufi at-tafsir at-tahlili shine mutum ya bi ayoyin Al-Qur'ani yadda suke ajere a cikin sururun su a Mushafin Usmani. Ana bayani akan kowace aya wanda ya shafi lafazinta, abinda ya shafi ma'anarta, abinda ya shafi fuskokin balaga da ke cikinta, abinda ya shafi asbabun nuzul da hukunce-hukuncen da ma'ana aka jawo malami aya zai fassara doron lafazin, sannan ya sake bin ma'anarta dunƙulalliya, sannan bayan ya bi ma'anar dunƙulalliya sannan kuma ya zo ya kawo magana akan abinda ke cikin zancen na fasahar magana. Idan akwai wani sababin nuzuli na ayar ya kawo shi, idan akwai wani bayani na musamman akan wasu hukunce-hukunce ya kawo. Haka ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw dama masfuha da kaza 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 zuwa ƙarshen aya. Sai ce qul, ka ce la ajidu, ba na samun komai fi ma uhiya ilayya, cikin abin da aka aiko mani kaza 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 kaza. Kaga wannan tafsiri ne wato fassara lafazza ko sai sau ya dawo sake gallan aya. Wannan aya ga abin da take nufi, ga abin da take nufi, ga abin da take nufi. Ta sauka ne a Makka ko a Madina ko lokaci kaza ko saboda kaza ko saboda kaza ko saboda kaza. Sannan ya sake kawo bayani na istinbatat na hukunce-hukunce game da abin da ya halasta a ci da abin da bai halasta ba, da hukunce-hukuncen yanka tun sai magana akan yanka ko da hukunce-hukuncen larurar da ke sa a ci mushi da ire-iren waɗannan. Allah ya sa mun gane. To wannan shi ne tafsirul tahlili. A cikin wannan tafsirin akwai wasu abubuwa da ya kamata da ya keɓanta da su. Na farko kamar yadda ya ambata a nan shi ne wannan salon tafsirin shi ne mafi daɗewa a cikin salo daban-daban. Farkon zamanin sahabbai haka suke yin tafsiri, kamar yadda ya bude cewa Ibn Mas'ud yana ba da labarin cewa sun kasance idan mutum aka koya mishi ayoyi goma to ba za a tsallake ba sai an mai bayanin duk abin da ke cikin su. Haka malaman su suke koya musu, malaman su cikin sahabbai da cikin tabi'i. Haka Abu Abdurrahman As-Sulami shi ma yake cewa waɗanda suka koya mana haddathana allazina kanu yuqri'una al-Qur'ana annahum kanu yastaqri'una min annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace malaman mu cikin sahabbai, Abu Abdurrahman As-Sulami wani mashhurin malamin Al-Qur'ani, wani gwani ne, shekarar sa 40 yana yin majalisin hadatar da yara Qur'ani da fassara musu Qur'ani da bayanin. Yace abinda ya zaunar da shi kawai da ya karanta hadisi a makaranta aka ce al-annabi ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu, shi mafi alkhairi a cikin duk musulmi, babu kamar mutumin da ya tsaya ya koyi al-qur'ani sannan kuma ya tsauna dafa'an yana karantar da shi. In kana neman mutum mafi alkhairi a gurin Allah to babu kamar wannan.
abin da kai ci muku ba yanzu kaskantacce yake kallon shi shine malamin nan ne na islamiyya malamin nan ne na hadda malamin nan ne mai tiskadi amma baka ji sai ya koya kuma ya dinga koyar da shi ba wai kawai dan hayi ko kuma da yake neman duniya da abin yace to wannan abin shi zo nan da shi shekara 40 aikin da yake kenan har yabar duniya Allah baki ya karba mishi da shi da duk sauran malamai masu irin wannan aiki to shine yake cewa malaman mu cikin sahabbai kuma shi tabi'i ne suna gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kawo musu alqur'ani yana karanta musu ayoyi ne fa kanu idza ta'allamu ashara ayatin in aka karanta musu ayoyi goma lam yukhallifuha ba sa tsallaka su hatta ya'lamu ma fiha min al-amal hatta sun san sai san aikata abin da ke cikin aiki sai yace fa ta'allamna al-qur'ana wal amala jami'a sai ku yi al-qur'ani da aiki su sa bai duk ayi da aka karanta kawai aiki za su fare an ce lan tanalu dirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun an musu bayani akan wannan aya da falalarta ana tashi suka fara yin sadaka da gonakin su da dukiyoyin su da kaza da kaza kamar yadda aka sani a kisan Abu Ayyub al-Ansari ko duk abin da aka karanta musu ma aka ce a je a kawo sadaka kai kowa zai je kawo nan take to su Allah ya musu wannan kyakkyawan zuciya da wannan kyakkyawan burin na ganin sai yake da alqur'ani so da kai sa ba sa mantawa da karatunsa to wannan a bisa wannan salon ne wato suke yin wannan karatun tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma tabi'ai su ma suka bukanta kamar yadda mujahid yake bada labari yake cewa na sauke alqur'ani sau uku a gaban malami na Ibnu Abbas kowace saukewa idan an karanta aya ɗaya ko biyu sai an tsaya a yi sharhin ta shi da aka wajen shekara shida ya ana wannan karatun kullum abin da suke kawai ke shi da ga mujahid ya zama ɗaya daga cikin jigajigan malaman tafsiri a duniyar musulunci domin malamin shi malamin da annabawa addu'a ne cewa Allah ya karanta da shi Qur'ani shi ne Ibnu Abbas sannan kuma ya zauna da shi a zama mai tsayi wajen ganin ya koyi wannan karatu ne to haka yake cewa aradtu alabna abbasin almushafa thalatha arbatin min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha yake na gabatarwa da malamin Ibnu Abbas Qur'ani sau uku tun daga Fatiha har nazi kowace aya ina karanta sai na shiga fata malam a ƙara mun bayani me take tafi wannan za ta malam da ya fassara wannan aya shi kuma ya ta zuba kamar ruwan sama to haka suka yi wannan karatu Ibnu Abbas da shi da dalibansa abu na biyu shine mafi yawan mashahuran littafan tafsiri na duniya a bisa wannan salon aka rubuta su tun daga kan tafsiri na farko shi tafsirin Imam Tabari wanda ya rasu 310 tafsirin Khazin tafsirin Baghawi tafsirin Sa'ani tafsirin al-Imam al-Wahidi tafsirin Ibn Athiyya tafsirin al-Imam al-Shawkani da ire-iren waɗannan tafsirin Ibn Kathir da makamantan sai littafin tafsirin da ka dauko zaka dauko sun fi kala 50 zaka ga a bisa wannan salon su sauraka wanda yake bin shi yana samun sauki saboda malaman da na yanzu duk haka suke abu na uku daga cikin abin da ya kamata a lura shine a cikin wannan salon na tafsiri kuma kowane littafi da salon shi daban kamar yadda muka ambata a baya mutane ne za su je gari guda kuma dukan su mata mota amma kowa salon tafiyar sa daban na mota haya salon tafiyar shi daban da na motar gida sannan masu motar gidan ma kowa irin motar da irin girman injin dinta da irin hankalin direban da zai bambanta tafiyar wataƙila wasu su wuni wasu su riga su isa wasu su abin nan za ka samu wani tafsiri irin wannan wanda mujalladi ne ɗaya kamar mu tafsirin Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mai Raddul Azhani ila ma'an al-Qur'an ana buga shi akwai wanda yake bugawa a cikin mujalladi ɗaya akwai wanda yake bugawa a cikin juz'i biyu akwai wanda su Malam Balalu Allah ya saka musu alkhairi suka sa aka yi tahqiqin sai yanzu ana buga shi a cikin mujalladi hudu za ga iya kasan sa kenan kuma wanda zaka samu ya kai juz'i 30 wani ya kai 18 wani 15 wani 20 kuma duka irin wannan salon ne misali muka ɗauki tafsirin Ibnu Jarir da muka fara juz'i 30 ake buga shi mujalladi 15 akwai wanda ya fi haka akwai wanda ya gaza haka akwai ire-iren su. Sannan zaka ga kuma akwai bambancin usulubin masu tafsirin a cikin irin wannan masu bin doron Qur'ani yadda yake a shimfiɗe. Wani zai yawaita nakalto maganganun magabata, kamar shi Ibnu Jarir, kamar Ibnu Kathir, suna yawaita nakalto maganan magabata da lazimtan manhajinsu. Wani kuma zai faɗaɗa zance game da ƙissoshi da tarihi da Isra'iliyat, wato duk ƙissar da ya zo sai ya nakalto ta daga tushenta. In ya karanta ƙarsa ne Allahu ƙaulan lati tuzadduka fi loja, zai kawo duk labarin da aka bayar game da wannan mata. In ya zo magana watu alaihi nabal ladhi atainahu ayatina fansalakha minha, sai ya kawo maka duka labarin da ya sani, wanda ya inganta da wanda bai inganta ba. In ya zo kan tarihin Bilqisa, wannan da yake cewa sarauniyar Saba'i, wajadtuha wa qaumaha yasjudu lishamsi min dunillahi, wannan mata da ta zama da Annabi Sulaiman nan ma ba zai kasa a gwiwa ba, zai kawo maka kisoshi, zai kawo maka hadisai, zai kawo maka labarai, zai kawo maka hata Isra'iliya, shine labaran da na yanzu. Akwai wanda shi kuma yake ba da muhimmanci ga salon fasaha Al-Qur'ani, zancen Qur'ani na fasaha baya daga mai kafa, babu wanda ya shahara a wannan waje kaman Al-Kashaf. Ana ga yake tanzil wa ma'alit ta'wil, shine littafin Zamakhshari. Wannan malami duk da aqidar sa mara kyau ce, wato aqidar Mu'tazila yake da ita Allah ya gafarta mai, amma malamai suna muhimmancin tafsirin sa musamman saboda wannan babi na balaga. A na baya bayan nan kuma akwai Ibnu Ashur, shi ma ba Ash'ari ne, Ibnu Ashur mai tafsirin At-Tahrir wa At-Tanwir, mutumin kasar nan Morocco ko, shi ma yana bada muhimmanci akan balaga da nahawu da sarfu da fasaha Al-Qur'ani da ijazarsa, wannan shi ma amfanin su kenan. Akwai kuma wanda zai bada muhimmanci da faɗaɗawa wajen ayoyin hukunce-hukunce, abinda ya shafi hukuncin, ya shafi aure, sallah, saki, bashi, cinikayya, makwabtaka, yaƙi, sallan matafiya da sauransu. To in ya zo wurin baya ruwa alƙalami, kamar Ibnu al-Arabi, kamar al-Imamu Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin tafsirin Qurtubi, za ka ga wata aya ce ce fi wa fiha masa'il, sai ya kawo matsala, wani ya kawo shida, wani ya kawo, wani zai kawo talatin, wani ya kawo, wani zai kawo sama da haka, da matsaloli na fiqh. To wannan ma akwai shi. Sannan akwai kuma wanda yake ba da muhimmanci akan kimiyya da ke cikin Al-Qur'ani, wanda ya shafi halitta Allah, abinda ya shafi tsuntsaye, ruwan sama, karkashin ƙasa, teku, halittu da sauransu, kamar wancan mutumin ƙasar Iraki ɗin nan, mai sunan tafsirin nashi ne ma Alusi, Al-Imam Al-Alusi. Wannan za ka ga ma har ma kamar ba tafsiri ba, kamar karan kantin daji a biology ko physics ko chemistry, kamar ba tafsiri ba, ya shagaltu da wannan shagaltuwa mai yawa. Akwai kuma wanda za ka ga shi kuma yana ɗan jefa matsalolin nahawu nan da can nan da can, kamar Ibnu Jarir yana yin haka, Ibnu Kathir yakan yi haka, yana jefa su sama-sama da ire-irensu. Irin wannan tafsiri shi ne da ake cewa a tafsirin tahalli ɗaya ke. Na biyu shi ne a tafsirin ijmali, shi ne tafsiri wanda mutum zai ɗauki aya ɗaya ko biyu ya faɗi ma'anarta a dunƙule ba tare da ya faɗaɗa magana ba, amma yana bin tasalsulin ayoyi da surori, yana fitar da zantuttuka mafiya muhimmanci game da ayoyin, yana haɗa tsakankaninsu ba tare da ya tsawaita zance ba. Wannan ya fi kama da tarjaman ma'anoni, tarjaman ma'anonin Al-Qur'ani mai girma, ya fi kama da irin wannan. Wannan irin tafsirin daga baya aka dinga yin shi saboda kamar yadda muka ambata zamanin ƙarancin ilimi da ƙarancin wato himmar mutane. Akwai babban malami na nan ƙasar Najeriya, shi ne Malam Abdullahi Gondu, Allah ya gafarta mishi, ɗan uwan Shehu Usmanu. Tafsiran shi kala biyu, akwai wanda ya yi babba a cikin mujallabi takwas, sai ya zo ya yi ƙarami, shi ne wanda aka fi sani da Ziya'u Ta'wil ko babban kenan, Ziya'u Ta'wil babban kenan. Akwai wani malami mutumin ƙasar Indiya da ya taɓa tahqiqinsa, daga baya sai ya zo sai abin nan Kifayatu Du'afa'is Sudan, abinda ya wadaci masu rauni cikin bakaken fata. Galibin bakaken fata muna cikin masu rauni a ilimi. To wannan dan juz'in ya ishe mu. Ya ishe mu karanta mu kamar baka alqur'ani mu fahimci abin da mu fahimta mu cika da imani. Wancan kuma na manya ne masu shakundin shine mu zama bitakwas. To a daga baya bayan nan an dinga irin su irin shine na Malam Abubakar Gumi Rabbul Azhari ila ma'ani alqur'an. Aga mai da hankalin mutane zuwa ga ma'anar alqur'ani. Sannan akwai wani mai kyau kwarai da gaske shine na Malam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'i shine Taysirul Karimul Mannan. Wannan yana da kyau sosai, yana da kyau kwarai da gaske a cikin kananan tafsirai masu kuma fa'idar da zaka nema a wuri da yawa baka samu. Akwai irin na wani malami duk yake malami ne wanda yake mai matsala a aqidarsa shine Shaltut. Yayi Sheikhul Azhar shine Tafsirul Ajza'il Ashara. Tafsirul Ajza'il Ashara. Akwai na malam Uthaymeen Tafsirul Juz'i Amma. Juz'u Amma kawai ya tafsiri mujallaji guda. Kaga Juz'u Amma da kake ganin shi mutane da suka raina shi ko suna ganin kamar kowa ma ya iya. Amma karatu ne mai yawa kuma abin da ya shafi lahira ya shafi tsoratarwa game da shirka da makamantarsu. Allah ya saka musu alkhairi gaba ki daya. To irin wannan tafsirin shine tafsirin ijmali don kullalan tafsiri. Galibi kamar da muka ambata mutanen wannan zamanin irin wannan ma ya ishe su ne ba dalibai ne na ilimi ba. Tambaya kake so kai ne? Ban san shi ba gaskiya. Da san ban karanta shi. Sai na uku shine at-tafsirul buqara. At-tafsirul buqara. Wato comparative kenan. Tafsirul buqara shine ana dauko aya daya ko ayoyi wanda suke sun yi magana akan mawdu'i guda daya. Sai a zo a dinga gwada su ina ne aka ambaci kaza ina ne ba ambata ba. Kai bari mu kai misali da su. Zaka iya bibiyan alqur'ani ka ciro kissar gwagwarmaya Annabi Musa da mutanen zamanin shi Haruna su Fir'auna. Ka dauko ta daga cikin Shu'ara'i, ka dauko ta daga cikin Suratul Ra'd, ka dauko ta daga cikin Qasas, ka dauko ta take cikin Sabbi, ka dauko ta take cikin wuri kaza wuri kaza. Zaka same ta a wurare mabambanta. Duk sai ka ciro kissoshin sai ka haɗa su. Don ka haɗa su zaka tara akwai wata ambaci wani abin da fa'i wata takaita shi. Wuri kaza an ƙara wata kalma, wuri kaza ba a ƙara ba. Wuri kaza an yi bayani kaza, wuri kaza kuma ba a yi ba. To sai kai kokari ka fahimci me malamai suka faffada akan waɗannan wurare. Ina ne me yasa nan aka ce kaza can ba a ce ba? Me yasa nan aka kawo ta da fa'i nan ba a kawo ta da fa'i ba? Me yasa nan aka ambaci mashhadi kaza nan ba a ambata ba? Ire-iren waɗannan shine at-tafsirul muqara. Ko kuma ka ɗauki wato abinda Qur'ani ya ambata game da ambatan da yayi wa Annabi Ibrahim alaihi salam. Ka dauko a cikin Bakara, ka dauko a cikin Ali Imran, ka dauko a cikin kaza, ka dauko duk ka dauko sai ga kissa Annabi Ibrahim maimaito da tayi mai bambancin da ke ciki. Me yasa a wuri kaza aka bada labarin shi har da labarin abin da ya faru tsakanin shi da ƴaƴan shi? Wani wuri kuma aka bada labarin abin da ya faru tsakanin shi da mala'iku. Wani kuma aka bada labarin abin da Allah ya ambata game da cika alƙawarinsa da ƙoƙarinsa wajen da'awa. Sai zama na wannan shine mabuyinka. Haka za a ɗauko abin da ya shafi wato magana akan wani wata ƙabiyya ko wata hadisa da alƙur'ani ya ambata wadda bata maimaitu ba kwata-kwata. Qur'ani yana da wasu hawadis da ya ambata a wuri ɗaya kadai ake ambatar su ba a maimaitawa. Kisan Ashabul Kahfi so da aka ambace ta, kisan Ashabul Ukhdud, kisan Dhulqarnayn, kisa kaza kisa kaza, kisan Uzayr so ɗaya aka ambace ta. To sai kai kokarin ka fahimci me inda aka ambace ta, me dalilin da yasa aka ambace ta anan, kuma yasa ita bata maimaitu ba. Kuma duk malamai sun yi waɗannan bayanan. Ya rage kawai ka zazzakulo me suka ce ya suka yi mu'a wato magana a kai. Sannan wasu kuma sukan yi wani salo na muƙarana. Shine abinda Qur'ani ya ambata sai a duba shin wannan dokokin na Alƙur'ani ko wannan ambaton da alqur'ani yayi ma wannan kissar ko ya zo a hadisi to ina bambancin na hadisin da na alqur'ani sai isra'i Allah ya bata kansa wannan da bi asra bi abdihi laylan kaza 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 amma kuma wannan hadisi ya zo da tafsiri kamar kissar a sirrina Aisha radiyallahu anha ta hadisul ifko alqur'ani ya bada labarin adunkule dala zai dawo bi iske usbatun minkum ayyun goma yaya take a cikin hadisi sannan isallaka an zikr lai kun sa'atu alai minkum alaikum minhu zikra ita ma wannan ta zo haka su kansu ashabul kafi an hadisi amma sai Allah ta bar kafi warraki kaurin ayatina adam da ire-iren su sai a duba to wannan a kissa da su a dukula alqur'ani yaya ta zo a hadisi shi ma muqarana ne bainal qur'an wal hadisi wasu ma suka tsallaka muqarana bainal qur'an wal kutub as-samawiyyah al-ukhra wai ga qur'ani ya ambaci wannan kissa kuma akwai ta a cikin as-sifrul qadim da as-sifrul hadim shine old and new testament idan ke wasu malamai suna tsoratawa game da wannan kutse din musamman ga wanda ba shi da wato kyakkyawan masaniya game da waɗannan littafai ba yi da buƙatar ya je kutsa har yaje ya samu matsala wani kuma muƙaranar sa akan zattukan malaman hadis malaman tafsiri akan mas'alar zattukan malaman tafsiri wajen ambaton ayoyin ko wajen ambaton asbabun nuzul din su ko fassarar su akwai littafai da suke masu irin wannan kalam misali tafsirut tabari yana da irin wannan kalam al-kashf wal bayan na sa'alibi التفسير البسيط نا الواهي معلم التنزيل نبغوي لكم تفسير ابن كثير وسالونا هو انا قرشي شيني التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي شيني كما يدا مكا بيان شي ا بايا تتر ايون القراني مي غيرما ده سكاي مغانا اكن وتا مساله غدا دايا دومن يين بياني مشترك اكن دومن دوبا سا ا cikin القراني gabaki da wannan tafsir mawdu'i ya dare a cikin musulunci amma ba da irin salon da aka zo da shi a yanzu amma za mu gubin cewa ya dade daga cikin salon da ake a yanzu akwai tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bil qur'an shine wato a tattara ayoyin ne zama suna fassara junan su kamar yadda misali ake bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai su suka riga kowa yin irin wannan kamar yadda bukhari ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara fadin Allah wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai yace mafatihul ghaibi khamsa Allah ya ce yana rike da mabudai ko makullan mabudan ghaibi cikin suratul an'am wanda ba wanda ya san sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko wata aya daban yace mabudan ghaibi dinnan guda biyar din da Allah ya ambata a cikin suratul Luqman ko fadan Allah inna Allaha indahu ilmu sa'a na daya kenan wa yunazzilul ghaib na biyu kenan wa ya'lamu ma fil arham na uku kenan wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan na hudu kenan kuma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut guda biyar ce wadannan sune mafatihul ghaib kaga wata aya ta kira su da suna mafatihul ghaib wannan aya ko bata kira sunan su ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alaka ta kankanin su sahabbai su ma suka bo suka tayin irin wannan da abin nan idan ana neman littafi mafi shahara game da tafsirul qur'ani bil qur'an to babu kamar littafin adwaqul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-allama ash-shankiti Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan malami ɗaya daga cikin ayoyin Allah ne a cikin bayan sa ɗaya daga cikin mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ne malami ne muta'akhiri wanda sa'ansa Abubakar gumini a shekaru da jima da rasuwa ba shi ma ya rasu a shekaru 30 ko wani abu haka da ya gabata amma littafin nasa aya ce cikin ayoyin ban mamaki daga cikin baiwa da Allah yake wa dan adam cikin bayin shi da kansa ana bada labarin cewa lokacin da yake tafsiri kuma zamani yake a majalisi yana gabatar da ilqai a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin recording da aka yi tafsirin nan har kusa da suratul mulk sai Allah ya yarda sai wani dalibin shi Afiya Muhammad Salim shi ya karasa zuwa suratul Fatiha to shakiri yake cewa idan aka yi mishi recording kafin a yada ana kawo mai saurara kuma akwai abin da za a dadi ko abin da za a yi editing ko abin da za a gyara a karatu na gaba yace wallahi idan yana saurare sai ya dinga istighfar yana cewa wani nake duka wannan magana yaushe na san wannan karatu a ina ne a ina na iya istighfar shi da kanshi abin yana ba kanshi mamaki bai wace kuma daga Allah kawai to la ka tabbata bai kamata mutumin da yake mu'amala da alqur'ani ta hanyar bincike da karantawa a ce baya tsotso wato fa'ida da albarkar da ke tsoron tashi kai kuma tafsirin qur'ani bil qur'an wanda yake a bisa salan ayatul ahkam shine wato a dauko ayoyi na hukunce hukuncen fiqh a cikin alqur'ani banda sauran hukunce hukunci wato ayoyin tsarki da sallah da haila da zanaba da wanka da azumi da sallar dare da haji da kisasi da zakka da sauran hukunce hukuncen da ka saba ji a zaman fiqh to iya kasan su za ta kaita akai kamar yadda Jassas Abubakar bin Jassas kamar yadda Ibnu al-Arabi Abubakar Ibnu al-Arabi shi in ma surar da babu ma wannan cikin tsalle ke ji baya kulawa da sai yayi magana akan ta amma shi al-Qurtubi yakan yi magana akan tafsirin ayoyi ko surorin da ba fiqh suke magana ba wanda suke magana akan kiyama suke magana akan siradi suke magana akan taqwa yakan yi amma ba zai fadada ba har da wasu tafi a wajen ayoyin hukunce hukunce din haka nan wasu su akwai kuma salo na uku shine al ashbahu wan nazair a cikin tafsirin qur'ani a cikin tafsirin al mawdu'i tafsirin ashbahu wan nazair shine gwara ayoyi wanda suke kama da juna a wajen lafazin su ko a wajen hukunce hukuncen su da makamancin haka wannan shi ma wani fanni ne mai zurfi da adalla sai kuma salo na hudu cikin wannan a tafsir al-mawdu'i akwai abin da yake cewa ad-dirasatul qur'aniyya irin na zamani ke duk da yake tun da ana yin su amma yanzu sun yi fa'i sosai shine mutane sun kalailaita akan abubuwa da yawa a cikin al-qur'ani waɗanda da ba a damu da sai an san su wani zai ci ne ko zai magana akan wato abin da ya shafi wasu ayoyi da suka zo suna magana akan rantsuwa kawai kamar yadda al-imamu ibnu qayyim ne shine at-tibyan fi aqsamil qur'an wan najm idha hawa ire-iren su waɗannan ayoyi da irin wal asr da irin wash-shams wad-duha waɗannan rantsa-rantsan da al-qur'ani wuri su kawai yake magana da me ma'anar su meye hikimar da ke cikinsu wani wajen me yasa rantsuwa guda ɗaya ce wani kuma a jere har guda uku hudu biyar goma at-tibyan fi aqsamil qur'an kenan ko kuma wanda zai magana shi kuma kawai ya damu da majazi inda aka banda lafazi da ma'anar da ba ita ce ma'anar shi ta farko ba akwai wanda zai magana akan amsal misalan da qur'ani ya buga inda qur'ani ya buga misalai akwai wanda shi kuma sai ya damu da wani abu da ya shafi harshe yana neman wato lafazin sabara a cikin alqur'ani da mushtaqat dinsa inda aka ce sabiruna isbiru aw la tusbiru inna allaha ma'a as-sabiri irin waɗannan su kawai yake nema a cikin alqur'ani sai ya tara su gabaki daya ya musu kallo na qurilla akan ma'anonin su da hikimomin da ke cikin su da sauransu akwai wanda shi kuma kawai abin da yake nema shine uduli wato inda ya kamata a ce Allahu a bisa tunanin shi sai aka ce rabbu misali kawai abin da yake nema kenan inda wasu sunayen Allah suka maimaitu akwai wanda shi kuma abin da yake nema kawai takara me yasa aka ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas aka ce mai takalma annas annas ba fadita su da ya ce qul a'udhu bi rabbin nas malikihim ilahihim asalan dan ciya kuma za a maimaita dinnan da hanyar damiri ko to shi kuma abin da kawai ne sai ma ke a cikin alqur'ani maimai yasa aka yi maiman kalmomi wani kuma abin da yake nema a cikin alqur'ani kalmomin da asalin su ba larabci bane larabawa sun aro su ne daga wani harshe wani kuma abin da yake nema kalmomin da suke da ma'ana fiye da ɗaya a cikin alqur'ani wanda suka zo a wani waje da wannan ma'anar suka bada wani waje da waccan ma'anar suka bada wani waje da waccan ma'anar wa innakum ila waridun lallan wannan waridu ha yazo da ma'anar zuwa bakin wajen yazo da ma'anar shiga walamma warada ma a madyana wajen alaihi ummatu minan nasi su wannan ya babbanta da wai minkum illa wariduha wajen ma'anar sa wancan tsallakawa wannan kuma zuwa bakin gaba haka zai ta yin wannan kunafucin to wannan shine a tafsirin addressa tafsiriya wanda suka yi yawa a wannan zamanin wani kuma zai dinga wani kuma zai ce bare bincike kai akan ayoyin da aka share an daina aiki da hukuncin su amma sana cikin alqur'ani ina fi ga sunan dai kala daban-daban ire-iren waɗannan mazhabobi na tafsiri na wanda yanzu sun shahara a cikin alqur'ani mai girma kusan galibin cibiyoyin bincike da shafi alqur'ani da suke jami'o'i da ɗalibai masu yin babban digiri ko digirga a alqur'ani suna yin irin waɗannan bincike-binciken abin da shafi ainihin wato a tafsirin mawdu'i to wannan ittijahat hudu kenan a kafin tafsirin mawdu'i maga tafsirin alqur'ani bil qur'an tafsirin tafsirin alqur'ani bil qur'an tafsirin muqaran tafsirin alqur'ani bil qur'an ko haka muka ce tafsirin alqur'ani bil qur'an da kuma al ashbah wan nazair da tafsir ayat al ahkam da kuma adrakat al qur'aniya to sannan ana da wato nau'i uku na salon wannan tafsiri nau'i na farko shine ta yadda mutum zai bibiyi wata kalma ko wasu kalmomi a cikin alqur'ani ya tattara su dan ya ga dalilan su ya ba su muhimmanci wajen bincike kamar yadda muka ambata kamar yace lafazin al-haq a cikin alqur'ani ko lafazin ar-rabb ko al-ibada ko lafazin al-umma ko lafazin al-mar'a a cikin alqur'ani nau'i na biyu shi kuma shine wanda ya dauki wata qabiyya guda daya wancan kalmomi wannan kuma qabiyya amsalul qur'an balagatul qur'an qasasul qur'an ahkamul qur'an da sauran ire-iren waɗannan ko kuma as-sidqu fil qur'an as-sabru fil qur'an as-salatu fil qur'an al-zakatu fil qur'an nau'i na biyu kenan na ayoyi nau'i na uku shi kuma shine wato wanda mutum zai dauki salon yanda alqur'ani ya suranta wani abu sani a ce as-sura bainal haqqi wal batil fil qur'an ko ko yace kabaya suratu kaza ko ta'ammulat fi surati kaza wato wasu abubuwa na wa'azoji dake cikin sura kaza misali yace mashahidul qiyama fi suratul waqi'a suratul waqi'a ko sai ba gana kan alqiyama idan ka atul waqi'a to menene abubuwan da ta bada labari na taron tashin alqiyama ko yace misali hukuncen da suka shafi wato yau zamantakewa a suratul baqara ko labarin tashin alqiyama a cikin suratul baqara duk da sura ce take magana akan harkar abin nan fiqh ko da sauran su hukunce amma ta kawo wasu zantuttuka wanda kamar ba su ne asalin zantun da ta yi ba kamar wani by product ne kamar ribar kafa ne zai kawo ta ire-iren waɗannan ko misalan da Qur'ani ya bayar akan tada matattu a duniya suna nan dai iri-iri mawdu'an ba sa ƙarewa wanda duk wani ya tabbatar da cewa Qur'ani ga gargaza ne za a yi tasiban bayanai a cikin shi ba sa ƙarewa har sai dai mutane kawai su yi iya abin da za su iya su bar saura wa 'yan baya to wannan bayani kenan dunƙulalle game da waɗancan matsaloli sai mu ji abu na gaba shine manahij ina so mu yi batu a kansa dalla-dalla manahij tafsir kamar yadda muka ambata tun farko shine wato hanya ko salo da kowa ke bi wajen yin tafsirin shi manahaji shine wato salon da mutane suke bi wajen yin abu kuma kowaɗannan mutane a komai nasu suna da manahaji zai dan ka ɗauki kayan abinci kayan girkin abinci ka ba mata biyu kowace ka ce ka so ta maka irin wannan abincin ba na so ake yi dafa duka ta shinkafa tiya biyar ga kayan aiki ke ma ki mana dafa duka ta shinkafa tiya biyar ga kayan aiki watakila tun farko wata ta ce to ita a cikin kayan aikin ba ta bukatar kaza ko ba ta ga kaza ba kayan aikin da kai ka saka watakila ka sa magi da gishiri da kaza da kaza da kaza ita kuma irin manhajinta har yanzu akwai abin da bata gani wanda saba sakawa za ta tambaye shi wacce kuma sarkiya ni ba na sa wannan sannan watakila idan suka zo fara girkin wata ta iya fara sanya wani abu ta kuma sai aka shata saka shi kuma kaga duka abu da yake sosai to sannan ba dole kuma su dauki tsawon lokaci guda suna yi wata na iya riga wata gamawa guda sun fara a lokaci daya sannan kuma tabbas ɗanɗano sai ya bambanta ba haka bane ɗanɗano ko da a ce duka abincin ba wanda ya kone ba wanda aka samu wata matsala amma dai an ci za a ji ba iri ɗaya bane ɗanɗanonsa amma dai duka sunan shi dafa dukan shinkafa to haka wannan shi ne manhaji kowa da irin nashi in ka dauki kyalle yaji goma ka kai ma tailor mai suna Ahmad ka saje kai ma tailor mai suna Sufyan ka ce kowa kana so maka babban riga da 'yan ciki da wandanta kuma ga irin samfurin ka bar shi a hoto amma in suka yi dole sai an samu wata babban ciki babban ciki amma dai duka irin ciki kuma watakila ɗaya ya karya alƙawari ɗaya ya cika alƙawari watakila ɗaya ya rage yadi ɗaya bai rage yadi ba watakila sun farashi su bambanta kai ma da kanka kuma za ka ji in ka saka sai ta wannan ta fi min ta fi zama a jikina fiye da ta wannan watakila wannan da kan shi ya yi sarfanin wani kuma ɗayan kuma ya kai ma wani watakila wannan da kan shi ya ɗinka wannan shi wannan kuma ya ba yaransa ne kaga duka kowa yana da manhajinsa da yake bi to haka yake game da ilimi idan mutum ya fahimci wannan zai fita daga tsirudani da yawa sahabbai da suka fara karantar da mutane alkur'ani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su da wani tafsirin da suka dogara da shi illa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su da kuma abinda Allah ya kimsa musu na fahimta kamar da sirna ne yake cewa yace sai kuma fahimtar da Allah ke baiwa mutum a cikin karatu ana nan sai duniyar musulunci ta yi faɗi ta yi faɗi musulunci da iya makka da madina da fa'i sallallahu alaihi wasallam ya rasu wadannan barana da abin da kike so nan kada yake musulunci zaman sai na abubakar da umar da usman da zaman sai na ali har zuwa zaman nan bayan su banu umayya banu abbas suka yi ta fada da daular musulunci har ta shiga afrika har ta shiga kasar asiya har ta shiga wani sashi na kasashen turawa gabas da yamma musulunci ya fadi sai da mana cewa yanzu akwai mutanen da ba larabawa bane ba za su iya fahimtar qur'ani sai an fassara musu da yaran su akwai a cikin ma larabawan wanda suka takuɗe da ajamawa su ma larabcin su yayi rauni su ma suna buƙatar fassara wani ba ajama ma ya fi wani ba laraba ma iya larabci idan ka sai aka buƙaci zuwa ga dole sai an faɗaɗa bayanai an kai matuƙa wajen yin bayani game da ainihin wato saƙon Allah a cikin alƙur'ani mai girma saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai wannan shi ya bada buƙata zuwa ga manhaji kala daban-daban manhaji gwargwadon mutanen gwargwadon ilimin malamin gwargwadon irin target audience ɗinsa gwargwadon zurfin karatun da yake so ya bayar a cikin wannan littafi nashi ko wannan tafsiri nashi dole sun taimaka wajen bambantuwar manhajin tafsiri da kuma manufan masu tafsiri akwai wanda yake tsayuwa akan waɗancan na can baya akwai wanda yake haɗa na can baya da na zamani akwai wanda yake wato ƙwaƙwalwar shi da basirar shi masu faɗi ne kuma yana tunanin duk mutane haka suke akwai wanda yake sabon shiga ne yana da ƙarancin tajriba akwai wanda yake ya daɗe a kan abin za ga shi da kansa abin da ya a baya ba mutu da wanda yake yi akwai wanda wani ilimi cikin ilimomi ya yi mai tasiri da haka za a ga tasirin wannan ilimin a cikinsa in malamin nahu ne ya tafsiri sai an ga tasirin nahu idan dan kasuwa ne yana kuma malami ne ya tafsiri sai an ga tasirin dan kasuwa ne idan dan siyasa ne ya tafsiri sai an ga tasirin siyasa in tsohon soja ne sai an ga tasirin aikin sojan nan da yi idan malami ne wanda shakundum ne sai dai kowa ya zaba abin da ya mushe ba sauran saboda kowa irin shakhsiyarsa za ta yi tasiri akan abin da yake karantarwa irin malaman da suka koyar da shi ko inda ya karatu duk wannan sai ya bayyana idan malamin fiqh ne za a ga fiqh a ciki idan malamin tarihi ne za a ga yana yawan kawo tarihi idan wani malami ne masanin falsafa za a gani daga ainihin wato tafsirin saboda haka sai aka kididdige manhajoji na tafsiri har kala takwas da suka ma haka na farko shine a tafsir bil ma'fu tafsir bil ma'fu shine dogara da abinda aka ruwaito al manqul as sahih wal athar as sahiha al manqula an salaf a matsayin dalili da ake kafa tafsirin shi wato duk ayar da aka da idan an zo bayanin ta ba kawai zaka yi bayani ne da naka Hausa ko da naka fasahar ba a sai ka bincika Ibn Kathir da Ibn Jarir da wani da wani mai suka nakalto daga manya-manyan malamai cikin malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai su Ibn Abbas su Ibn Mas'ud da ire-iren su Zaid ibn Thabit tafsir malaman malaman sahabbai yana da makarantu uku shahararru akwai makarantar kasar Iraki Kufa da Basra sune makarantar Ibn Mas'ud kenan da su Mughira akwai makarantar Makka ita ce makarantar Ibn Abbas wanda ta gina a Makka da Ta'if akwai makarantar Madina ita ce makarantar su Zaid bin Thabit da su Aisha da su Ibn Umar to kowanne kuma sa da daliban su da suke sanannu da suke ake ruwaitowa da gare su wanda da gunsa ake jin tafsirin waɗannan malaman to wanda yake tsayuwa akan waɗannan iya abubuwan iya abin da ke cikin maganganun sahabbai da tabi'ai da asba'ut tabi'ina da hadisai shi yake cewa at-tafsir bil ma'fu wannan tafsiri yafi kowanne inganci yafi kowanne zaman lafiya domin ya fi tsada ka da tafarkin magabata wajen fahimtar ayoyi wanda kuma za a tsaya iya nan sai dai tafsir bil ma'fu ya samu wasu matsaloli da kuma dole ka san su daga cikin matsalolin da ya samu shine akwai hadisan ƙarya da ake ruwaitowa da ake dangantawa alwadu akwai siyasar rayuwa da bambancin mazhaba ya sa an kera wasu hadisan ƙarya an danganta ga wasu kaman abinda ake ce ma wato tafsirin Ibn Abbas wanda tafi na musamman waye-waye al-miqbas fi tafsir Ibn Abbas wanda galibin su ba su tabbata daga gare shi ba ake ruwaitowa akwai khurafat zantuttuka marasa tushe wanda sun fi kama tatsuniya waɗanda ake sakawa a cikin nan to dole sai mutum ya san yadda ake tacewa ko ya dogara da waɗanda suka tace yanzu abinda za ka gani a cikin tafsirin Ibn Jarir Tabari ba duka ya inganta ba alhamdulillah akwai takhrijin da aka yi ma littafin na dukkanin hadisai da asar da suke ciki yana nan a cikin mujallad 7 na da yake nan alwadu sai ka kiyaye shi na biyu al-isra'iliyat labaran da da nan wato labaran al'ummomin da suka gabata shi a ciki akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba a cikin kuma wanda bai inganta ba akwai mai tsananin rashin inganci akwai mai dama-dama aka akwai wanda ya inganta wanda isra'iliya ce amma qur'ani ma ya ambata yanzu ashabul kahfi isra'iliya ce akwai isra'iliya ce wanda hadisi ingantacce ya ambata ko kuma isra'iliya wanda bata ambata ba ta tabbata ba akwai kuma wanda qur'ani ya ambace shi a dunkule su kuma labaran sun zo da shi dalla-dalla kisoshin su annabi Sulaiman da Balkisu dinnan kissar annabi Yusufa da imra'atul azizi kissar ashabul kahfi akwai inda zaka ji an bace sunayensu da sunan garinsu da sunan sarkin da sunan waziran da sunan dutsen komai an kawo to kaga qur'ani ya ambata a dunkule su kuma na kisoshin sun kawo su dalla-dalla to sai mutum ya kula da wannan kisoshin da kuma shin akwai bukatar su kuma bukata in kuma zai ya iya tantance su to ya san wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba sannan na uku kuma akwai wanda suka kawo su kuma ba su kawo da isnadi ba da can ana kawo isnadi kamar yadda Ibn Jarir yake ana nan sai aka bu babu isnadi ana ambatan su kawai haka nan babu isnadi to duk wanda yake babu isnadi kafin ka tabbatar da shi sai ka tafi ka nemo isnadin don ka tabbatar ana samun tafsir bil ma'fu qur'ani ya fassara junansa ko qur'ani hadisi ya fassara shi ko ta aya ta zo a dunkule wata ta wuce sharhin ta ko ta aya ta zo a dunkule wani malami ya faɗi cewa wannan aya da zo dunkulalliya ga sharhin ta a wuri kaza gashi na malam ya buga mana misalai waɗanda za a gani a karanta alal misali bari mu ɗauki misali guda ɗaya kamar yadda yake cewa at-tafsiru bil muttasil akwai kuma at-tafsiru bil munfasil za a ganshi misali daga shafi na 78 aya da take haɗe da junansu su fassara junansu wasu kuma ayar a ɗauki wata a nan ta gaba bata fassara ta baki ta wata surar daban misali innal insana khuliqa halu'a dan adam an halicce shi da hadama khuliqa halu'a sai Allah da kanshi ya fassara yace idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua wannan shine bayanin hadamar tasa da firgicin nan yace shine talibi yake cewa an tambaye ni talibi Muhammad ibn Tahir man halau قلت قد فسره الله تعالى ايجا شنو الله يفسر اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اهل تدان عدد الدراج اذا الخير يسامي شي سي يزما مي روعا اذا الشر يسامي شي سي يزما مي 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 راج كو كوم وند يكي المنفصل وند دبان في ان تنبيا ما ابدا امسا كما يدي الله يكي سي مثالي ملك يوم الدين مملكين رانن الدين wana cikin fatiha kenan ko ta wani waje kuma sai Allah ya ce wa ma adaraka ma yawmuddin thumma ma adaraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah yawmuddin shine ranar da wani zai iya mallaka wa ko wani sa wani abu al'amari duka na Allah haka tafsirin fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun fataba alayhi Allah ya bada labari cikin suratul Baqara cewa annabi Adam da ya kuskure Allah ya miƙo masa wasu kalmomi wanda ya amfani da su wajen neman tuba a wurin Allah Allah ya gafarta mishi to wannan ayi bata ambaci me kalma ba amma wata aya daban a cikin suratul A'raf ko fadan Allah qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan shine ayar da aka aika masa hakan ka dauki wato abin da aka fada al-khullatu wash-shafa'a da aka kore aka ce ya allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala shafa'a wal kafiruna humu adh-dhalimun to ciyar daga abin da yake hannun ku tun kafin ranar da zai zaa ce babu wato zumunta ta kauna ta khulla abokantaka mai zurfi ko babu beli kafirai su da azalmai to yanzu an fada al-khulla an fada ash-shafa'a aka ce babu wani wanda zai samu wannan amma kuma Allah da kansa yayi istisna'i ya tuga shi da ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin kaga an tuga shi muttaqun cikin zukhur kuma ya tuga cikin ceto da yake cewa kamin malakin في السماوات لا يغني لا تغني شفاعته شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ملائكه da yawa ba za su amfana wa kowa kuma wajen ceto ba sai wanda Allah ya bashi dama ya shuka ciciwa ne sai kun da ra'ayi samun ceto kenan amma sai da bayar da dama daga wurin Allah to tafsirul qur'ani bil qur'an masdarin shi na farko shi abin tafsirul bil ma'sul masdarin shi na farko shine cikin al qur'ani mazarin shi na biyu shine cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zaka nemi fassarorin ayoyi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki da dama fuska ta farko shine mafi yawan zancen alqur'ani dunkulalle ne mafi yawan zancen hadisi kuma dalla-dalla ne saboda aya ba ta dunkula zance sai hadisi yazo sai yayi tafsirin sa Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin wanda suke imani ba su saku da imanin su da mugunta ba kaga wannan al-zulmu wato dunkulallen zance ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace daga cikin zulmu da ake nufi a nan shi ne shirka kuma akwai zulmul nafsi akwai zulmul ghayr mutum ya zalunci kansa ko ya zalunci wani ko zaluntan kai ba iri iri ne akwai zaluntan kai shirka akwai zaluntan kai fasikanci akwai zaluntan kai wasa da wajibobi to wanne a ciki zaluntan kai shirka shi kada yake nufi a banda sauran sannan kana iya samun wato abinda Qur'ani ya zo da shi ya rikita mutane sai hadisi ya tantance kamar wannan din ko abin da yazo a sake sai ko hadisi ya bayyana shi kamar yadda Allah ya ce misali faqba'u aydihum a yanki hannun masu sata ko kaga hannu aka ce hadisi ne ya faɗi cewa hannun na dama ko na hagu iya ina in iya hannu ko gwiwa hannu ko kafada ta hadisi ne ya faɗa to kaga wannan shine wato taqyidul mutlaq to sannan fuska ta biyu shine bayanu ma'anan lafz wani lafazi wanda ma'anarsa ta zo a alqur'ani ba a gane me ma'anar shi take ba sai a cikin hadisi misali ghayrul maghdubi alayhi banda wanda Allah ya fushi da su wala zalim banda batattu Allah bai kira su da sunan su ba sai kira su da sifar su amma hadisi ya bayyana cewa al-maghdubi alayhi sune yahudi al-dallun sune nasara kaga wannan shine bayanin abinda qur'ani ya ambaci lafazi ko siffa sai a ambaci sunan da za a gane shi ana iya samun kuma ƙarin hukunci wanda qur'ani ya takaita hukuncin sai kuma hadisi ya ƙara wani hukunci da babu shi a cikin qur'ani shine kaman ƙarin muharramat al-qur'ani ya ambaci mata da aka ce kara aura a cikin sautin da kai ko huri mata alaikum ummahatukum wa banatukum zuwa karshen aya sannan hadisi ya kara da cewa mutum bai auren mace kuma ya aure yar kanwata ko yarta annan ubayn al mar'ati wa ammata sannan ko khalata sannan cikin zakka a cikin qur'ani babu bayani akan zakka kono da ake cikin azumi karshen sa hadisi ne kawai ya kawo ta kari ne akan zakka sannan rajim in an ga mazinata babu shi a cikin alqur'ani sai a cikin hadisi haka nan gadan kaka wanda qur'ani ya ambata matsayin magada bai ambaci kaka ta mace ba jadda hadisi ne ya kawo wannan shi ne ƙarin abinda qur'ani bai ambata ba hadisi ya ambata akwai kuma wasu fuskokin wanda ba waɗannan ba duk waɗannan dai suna buƙatar nazari da bincike da karatu da sauraron malamai da bi a hankali ƙarshe kuma da neman agajin Allah kamar da mulki ne yake fara Allah ya gafarta da cewa yakan zo zai yi karanta da tafsiri ko sai mulki ne a rayuwarsa ya yi irin wannan tafsiri da ake a wannan zamanin irin darasi na sati sati yakan yi shi da ranar juma'a bayan an sauka juma'a an yi sallar juma'a a masallacin dimashqa yakan yi shi a zamanin da ya zauna sallar babu fitinar a kulle shi ko wani abu makamanta yace to in yazo bayan ya gama nazari a cikin tafsiran malamai yayi nazari sai ga wani abu hayi bai fahimta sai yayi sallah cikin dare yayi sujuda ya roki Allah yana cewa ya Allah wanda ka fahimtar da Adamu ka kalmomi Allah ka fahimtar da ni ya Allah wanda ka yi kaza Allah ka mun kaza sai ta roƙon Allah sai da Allah ya sahale mishi fahimta wannan ya daga cikin abin da galibi mu cika yi ba babu cika mu cika roƙon Allah ya ba mu fahimta ba amma yana da kyau sai mu dawo cikin hayyacin mu wurin ga addu'a neman Allah fahimtar da mu alqur'ani fahimtar da mu sunna yana mana gaskiya ya ba mu ikon aiki da ita yana mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata to akwai kuma tafsirin sahabbai shi ma ana dogara da shi wanda kaga tafsirin manzo Allah sai sama da kanshi akwai kuma tafsirin tabi'ai wato annaban sahabbai kenan akwai littattafai da su ne madogara game da tafsir bil ma'asum mun ta ambatar su amma ga ƙara ambatar su a ila yau jami'ul bayan na ibnu jarir tafsir al-qur'an al-azim na ibnu abi hatim ar-razi duk da wannan babu shi cikakke abinda ake da shi bai cika ba akwai al-kashf wal bayan an tafsir al-qur'an na abu isaka fa'lan akwai tafsir al-qur'an al-azim na ibnu kathir ad-dimashqi akwai ad-durr al-mansur fi tafsir bil ma'asum na jalaluddin as-suyuti akwai fatwa al-kabir shine na shaukani kenan fatul kadir al-jami'u baina fannai riwayati wa dirayati min ilmi tafsir shi ya hada duka biyu na al-imamu shaukani sai kuma wannan da muka ambata a dazu shine adwaul bayan fi ibahi al-qur'ani bil qur'ani na malam muhammad al-amin ash-shaqiqi rahmatullahi alayhi wa ala al-jami' kubar mu dakata haka wannan shi ma ya isa صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته